ubudiyyat Allah subhanahu wa ta'ala wa salati wa sallam ala manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci na watan Ramadan inda muke karanta ayoyin Alkur'ani mai girma da kuma sauraron wasu daga cikin ma'anonika ba don komai ba sai don mu tunatar da juna abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin mu da aikatawa mu zabura wajen aikata abinda muke da tazkaro wajen aikata shi wanda kuma muke yi mu ƙara himma a cikin aikata shi a yau muna ɗauke da azumi na uku kuma zama na biyu a cikin wannan karatu da muke yi na Al-Qur'ani mai girma a yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul anfal Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai wannan sura suratul anfal ita ce sura ta takwas a jerin surorin alqur'ani mai girma daga farkon alqur'ani suratul fatiha ita ce ta daya akai suratul baqara ta biyu akai ali imran ta uku akai nisa ta hudu akai maida ta biyar akai an'am ta shida akai a'raf ta bakwai yau kuma muna ta takwas suratul anfal suratul anfal tana daga cikin surori makkiyat ay madaniyat surorin da aka saukar a madina tana dauke da ayoyi da dama da kalmomi da dama da kuma harufa da dama waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da su domin bayani dangane da nuna cewa dan adam duk faɗi tashinsa bai isa ya samar wa kansa nasara ba sai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala duk faɗi tashinka in kaga kana samun nasara wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma dukkan yaki da Allah ya ce a yi tsakanin musulmai da kafirai ba a cin nasara sai tare da bin doka ta yaki tare da bin biyayya wa shugaba tare da bin dokoki da suka dace a bi sannan a cimma nasara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ayoyinta 76 ne tana da kalmomi ɗai guda 1631 kuma tana da harufa 5294 Allah ka ba mu ikon bibiyar sakonnin da ke cikin wannan sura da kuma aiki da su Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka 'anil anfal suna tambayan ka game da anfal al anfalu jam'u naflu an naflu kuma shine abin da ya zama ƙari daga wani haƙƙi da ka cancanta a baka sai kuma aka samu wani ƙari na falala na lada na wani kyauta da aka ga ya dace a baka kamar yanda mutum in yayi sallar farilla yake biyo ta da nafila don neman ƙarin lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake suna tambayanka game da anfal Allah yake qulil anfalu lillahi war rasul to shi al anfal wannan ƙari nau'i ne daga cikin nau'ukan arziki da ake samu dangane da tsakanin musulmai da kafirai idan yanzu aka je aka yaki kafirai aka ci su da yaki dukiyar da aka samu a wannan yakin sunanta ganima. Idan aka tunkari kasar kafirai suka fahimci ga musulunci ya dimfaro su kuma ba su da niyyar karban musulunci kuma ba su da karfin yakar musulman suka gudu suka bar arzikin su na garin su musulmai suka zo suka mamaye shi to wannan shi ake kira al-anfal dukiyar da aka samu ba tare da yaki ba ba tare da sulhu tsakanin kafirai da musulmai sun yadda su zauna karkashin musulunci a bisa dokokin musulunci kuma musulunci ya dora musu wani haraji da za su biya ba wannan kuma sunansa aljiziya a ce an tunkari kasar kafirai sun fahimci ba za su iya yakar musulmai ba kuma suna buƙatar zaman su a garin su suka yadda za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci to musulunci zai dora musu wani haraji da zai nuna ƙasƙancin su a daular musulunci da zai nuna lalle lalle suna ƙarƙashin hukuma ta doka ta musulunci to wannan kuɗin da za su biya kuma sunansa aljiziya ko da suna da gonaki suna noma za su koma ƙarƙashin musulunci musulunci zai ba su dama su ci gaba da nomawa a bisa wani sharadi da za a yi da su ko ya zama su noma su kawo wa daular musulunci ta ba su wani abu sakamakon wahala da suka yi na noma ko kuma a raba percentage kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a Khaibar da wasu garuruwa na Yahudawa waɗannan abubuwa guda uku duka suna faruwa ta dalilin yaki a samu ganima a ci gari da yaki a kakkashe su a kwace dukiyar su ta zama ganima a ci gari da yaki su fahimci an ci su da yaki kuma ba za su iya yakin ba su gudu su bar garin su a zo a mamaye dukiyar da suka gudu suka bari wannan shine alfai su fahimci an ci su da yaki kuma suna son zaman garin su don ba su da wurin zuwa za su zauna ƙarƙashin daular musulunci wannan sunansa aljiziya duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same su ta hanyar yaki to wannan alfai bayan alganima alfai din da Allah yake yas'alunaka anil anfal wannan ƙari din da ya zama alfai wanda Allah ya yi maganarsa a wata surar daban ba wannan ba inda yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wannan yas'alunaka anil anfal yana da sanadi na saukar wannan ayar kuma ana iya samun sanadi shine ake kira sababun nuzul ana iya samun ta'addudul hawadith a samu kuma sababun wahid ana iya samun ta'addudul asbab wan nuzul wahid ko ta'addudul nuzul was sabab wahid fana a samu wani hadisa da ya faru daban-daban Allah ya saukar da aya iri daya saboda daidaituwar waɗannan sabubba ɗin a matsala guda ɗaya a ce misali mutanen nan ƙasar sun yi wani abu ta dalilinsa a saukar da aya a mutanen wani gari su yi wani abu da same irin wanda waɗannan suka yi ba tare da sanin su na cewa waɗannan sun yi ba su ma a saukar musu da aya ta musu bayani da same irin wannan bayani abin da suka aikata to haka kuma ana iya samun aya ɗaya ta sauka tana nufin abu kaza da kaza da kaza da suka faru a wurare daban-daban duka dai Allah madaukakin sarki yana da hikima wajen saukar da alkur'aninsa to wannan yas'alunaka anil anfal abubuwan da suka karu suka zama ƙari an je wani yaki kamar yanda Imamu Ahmad ya ruwaito a musnadihi sai ya zamanto musulmai sun kasu kashi uku an yaƙi wasu daga cikin kafirai an je ana tattara ganima wasu daga cikin musulmai suka je tattaro wannan ganimar wasu kuma sai suka hanji wasu kafirai suna shirin zuwa su afkawa musulmai sai suka bi su suka fatattake su wasu kuma suka tsaya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulmai suka kasu kashi nawa kenan kashi uku waɗannan sun je tare ganimar da aka yi yaki kafirai suka gudu suka bari waɗannan sun ji labarin zuwan wasu kafirai don su afkawa musulmai suka je suka fatattake su waɗannan kuma suka tsaya a kewayen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan waɗancan sun fatattaki waɗancan kafiran da suka taho kan su dawo waɗannan sun gama tare ganima wuri guda to anan sai aka shiga rigima waɗanda suka tara ganima suka ce tasu ce su kadai ai su suka sha wahalan tara ta waɗancan suka ce ai mu muka je muka tare waɗancan kafiran da da ba dan Allah ya sa mun hango su mun kore su ba da ba ku samu daman tara ganima ba ma waɗannan kuma suka ce ai mu muka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kafirai saboda haka mu tsayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi mu muka cancanci mu samu wannan ganima to shine Allah yake yas'alunaka anil anfal suna tambayanka game da waɗannan abubuwa da suka faru kowa na cewa nashi ne kowa na cewa nashi ne bayan rabo na asali na ganima da za a iya ba wa kowa wanda Allah yake wa'lamu annama ganimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولن إتما غنيمة يند الله يبيان الربون تا حتى يبيان الربون الأنفال أتكما أنت رواية لجموت عبد العمير رضي الله عنه يتي أن يجي an raba ganima sai na samo wasu abubuwa daga cikin ganima da an riga an raba sun zama kaman ƙari sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na roƙe shi ya bani wannan abin da na samu wani takobi ne ya tsinta a filin yaƙi bayan an gama rabon ganima ma sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ka bani wannan takobin ma wasu malaman suka ce tun ma ba a raba ganima ba ne ya samo shi ya taho da shi ya yi sha'awarsa yana so a ba shi adana don yaƙi nan gaba in ya taso zai yi amfani da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa me ya ce ka mai da shi inda ka ɗauko ko kuma ka sanya shi a cikin sauran dukiyoyi na ganima ضعه من حيث اخذته ajiye shi ko ka sanya shi inda ka dauko shi ko inda sauran dukiyar ganima take ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan roƙon ba so ɗaya ba ba so biyu ba to sai Allah yake yas'alunaka anil anfal ina tambayanka game da abin da ya zama ƙari ba haƙƙi na ganima ba ya za a yi da shi sai Allah ya bada amsa cewa قل الأنفال لله والرسول يتي أبن دي إذا ما تاري باين جنيمة تونا ألا دمان زنسان معنى كما ريان دا بحوش يتي تيوا كاين ألا نا النبي معنى ألا يا بيوى النبي داما أولنا أبن دي أهل يي أبن دي غيا داتي دشي يي أبن دي غيا داتي دشي ko ya rike yayi amfani a karan kansa ko da danginsa ko wani abu dai da yake so Allah ya bashi dama yayi amfani da shi idan kuma baya bukata to ga wasu bayin Allah da ya kamata ya bawa shine inda Allah subhanahu wataala yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasul na Allah da manzo ne in ba manzon bai da bukata to walizil qurba wal yatama wal masakin wa fi sabil abai wa ɗan uwa dangi na kusa abai wa marayu abai wa miskinai da sauransu. Kamar yadda ake raba ganima bayan an raba ta wa mayaka, akan ware abin da za a ba wa mayaka wanda ya je yaki da abin hawa a bashi kaso uku, wanda ya je da kafarsa a bashi kaso ɗaya. Duk Allah madaukakin sarki ya ƙara wannan. Sai ka san wannan dokar an koyar da ita kai ka fahimce ta, ka san kuma wajibin yi wa shugaba da'a kafin a tunkari yaki. Ba a tunkarar yaki yuyuyu, kowa ya je abin da ya ga dama. Shi yasa muke ta faɗa, duk rikicin da aka yi a baya ba ka kiransa jihadi, balle har ka kira abin da ka samu ganima. Wannan kare kai ne, saboda musulunci bai yadda a afka maka ka naɗa hannu ka ce Allah na nan ba. Kuma an yi shi ba wani doka, ba shugaba, ba mai cewa, ba mai hana, kowa na yin abin da ya ga dama. To mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ƙa'ida, ya shimfiɗa komai a bishi a bisa tsari. Sai Allah ya ce fattaqullah, ku ji tsoron Allah, ma'ana a abin da za ku samu sawa'un na ganima, ku jira a raba, ko na amfal al-naflu, alfai'u da za a samu kafirai sun gudu sun bari, ko wani abu da za ka samu a filin daga. Duk wani rikici kamar yadda muka yi bayanin riwayar Imamu Ahmad, yadda musulmai suka rabu kashi uku suka zo kuma suna rikici akan abin da aka samu na kafirai, Allah ce ku ji tsoron Allah. Komai sai da tsoron Allah ne za ka iya ajiye komai a inda ya dace. Shi yasa aka ce me tsoron Allah ne, shine an ta'mala bi ta'atillah, kayi wa Allah da'a ala nurin min Allah, a bisa sanin cewa wannan da'ar daga Allah ce. Tarju sawab Allah, kana neman lada a wajen Allah. A lokaci guda kuma an tattaruka ma'asiyat Allah, ka nisanci wa Allah saƙo ala nurin min Allah, a bisa sanin cewa wannan saƙon Allah ne ce saƙo ne. Domin mutum baya iya cewa abu kaza ne da'a, abu kaza ne saƙo, a waɗannan hurumin Allah ne. Allah ne zai ce abu kaza shine da'a, abu kaza shine saƙo. To ya rage naka kai kuma in ka ji ka yi da'ar ko ka yi saƙon, duka dai Allah ya baka dama. Inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Allah ce mun shirya maka komai, ka san komai, ya rage naka ko ka bi ko ka kafirce wa Allah. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya kafirta. Iyaka kowa Allah ya ajiye masa wurin da zai koma. In ka yi imani ka bi hanyar aljanna, ka shiga aljanna. In ka yi kafirci ka bi hanyar wuta, kuma ka shiga wuta. Kamar yadda annabi ya tabbatar, inna Allaha khalaqa al-jannata wa khalaqa laha ahlan, Allah ya halicci aljanna kuma ya halicci yan aljanna. Wa khalaqa an-nar wa khalaqa laha ahlan, ya halicci wuta kuma ya yi yan wuta. Kawai sai rami sai ce fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kuma kowane ɗan adam an shirya masa hanyar da aka halicce shi domin ta. In kai ɗan wuta ne, wallahi sai ka yi aikin ɗan wutan da ka shiga wuta. In kai ɗan aljanna ne, sai ka yi aikin ɗan aljannan da zai kai ka aljanna. Sahabbai ma suka ce to falimal amalu ya rasulullah, me amfanin aiki da muke yi da wahalhalu da muke yi, kowa ya jira ya mutu mana kawai. Allah ya zaɓi ‘yan aljannan da ya yi su ‘yan aljanna, ya sa su a aljanna, ya zaɓi ‘yan wutan da ya yi su ‘yan wuta, ya sa su a wuta. Wannan tunanin ɗan adam kenan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan labari ake baka, kuma haka abin yake, amma ka je ka yi ta aiki, Allah zai zaɓe ka cikin waɗanda ya tsara ma kowace halitta da ya yi. In an tsara ka cikin ‘yan aljanna, to za a yi maka sanadin shiganta. In an tsara ka cikin ‘yan wuta, za a maka sanadin shiganta. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Saboda haka ya ce wa aslihu zata bainakum, kuma ku riƙa yin sulhu a tsakaninku. Ma'ana ɗabi'ar ɗan adam ne a samu saɓani, a samu hayaniya, a samu rikici, musamman a abin da ya shafi abin duniya. Ita duniya, Allah ya halicci ɗan Adam da kwaɗayinta, ya halicci ɗan Adam da sha'awarta, ya halicci ɗan Adam da sonta. Duk wanda ya ce maka kafa ya san kuɗi, wato bai san ma asalin ɗan Adam ba dama. Haka aka yi shi, wato hibbunal mala hubban jamma bal tu'thiruna al hayatid dunya. Kuna san kuɗi, kuna kuma san rayuwar duniya, kuna da sha'awa, kuna da kuɗi. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan Adam, sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓo shi, ya nuna masa sanin duniyan nan ba komai ba ce. Kuma a kanta ne ake hayaniya da rikici da kashe-kashe da burace-burace. Duk wani faɗi tashi da kaga ana yi kwaɗayin duniya ne. Ƙasar na yanzu da kaga an sa ta a gaba, kowa na sha'awar ya shigo, tura wannan hankalinsa ya dawo kanta. Ba wani abu bane sai dan abun duniya da Allah ya tara mata. Kowa na so ya zo ya ɗibi rabonsa. Kowa ya ga wani ya taho sai ya riƙa masa hasara. To haka ko ina duk cikin al'umma, cikin malamai, cikin ɗalibai, cikin jahilai, cikin 'yan birni, cikin ƙauyawa, kowa yana faɗi tashin duniya kuma a kanta ake rikici. Sai Allah ya ce wa aslihu zata bainakum, ku riƙa yin sulhu tsakaninku. Wa ati'u Allah wa rasula, kuma ku yi wa Allah da manzansa biyayya. Kenan ba a yi wa Allah ɗa'a shi kaɗai a yi nasara. Dole sai ka haɗa da yi wa manzan Allah ɗa'a, domin manzan Allah shi zai nuna maka yadda za ka yi wa Allah ɗa'a. Haka kuma ba ka riƙo da manzan Allah shi kaɗai ka rabu da Allah, domin shi manzan Allah shi yake gaya maka Allah. Saboda haka kowane annabi da ya zo, abin da yake nuna wa al'ummarsa kenan su bi shi, su bi Allah. Ba ka ware su wajen biyayya. Dole yanda za ka bi Allah subhanahu wa ta'ala, haka za ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai kowanne da matsayinsa. Haƙƙi na Allah a bauta masa shi kaɗai wajen bauta. Domin kai manzan Allah zai gaya maka ne ka bauta wa Allah ga yanda za ka bauta wa. Ba ka bauta mun ba. Ba ka bani haƙƙin Allah ba. Wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, ma sha Allah wa shi'ta. Ki ce Allah ne ya ga dama da kai, kai da Allah ne kuka ga dama. Sai ce a ja'altani lillahi niddan, yanzu ka sanya ni ni da Allah mun zama abu ɗaya kenan, na zama kishiyar Allah. Qul ma sha Allah wahda, ka ce Allah ne ya ga dama shi kaɗai. Shi kaɗai ne in ya ga dama abu zai yiwu, shi kaɗai ne in bai so ba abu ba zai yiwu ba. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah ba a tambayansa dan me, amma bawa duk abin da ya za a tambaye shi dan me. Ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, abin da Allah ya ga dama shi yake afkuwa, wanda Allah bai ga dama ba ba zai afku ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Yanda Allah ya ce mu yi sulhu tsakaninmu, mu yi wa Allah ɗa'a, to yana son mu kasance masu kyautata wa junanmu, masu inganta alaƙarmu da juna. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a majalisinsa kamar yanda Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ruwaito, sai aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi dariya. Sai sahabbai suka tambaye sa, me yasa ka yi dariya ya Rasulullah? Sai ce wasu mutane ne guda biyu Allah ya nuna mini su a ranar lahira ga yanda za su kasance. Waɗannan mutane guda biyu sun zo gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ɗaya ya cuci ɗaya, wanda aka cutan sai ya zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana neman a karɓa masa haƙƙinsa. Wanda ya yi cutan kuma sai ya zamanto ba yi da wani aikin lada da zai gamsar da a biya wancan haƙƙinsa. Shi kuma wancan sai ya ce ya Allah, tunda bai da lada a ɗebi zunubaina a bashi, kuma dama haka biyan lahira yake. Ranar lahira
sai kowa ya biya kowa haƙƙinsa. Har na Aisha radiyallahu anha da annabi ya taɓa faɗan wannan magana, sai ta ce, ya Rasulullah, da me za a biya a lahira bayan babu komai, an ga an koma ga Allah? Sai annabi ya ce mata, bil hasanati wa sayyi'at, da lada da zunubai. Ma'ana in kana da lada da yawa, sai a ɗiba a biya mutane abubuwan da ka musu, na cuta da ha'inci da gulma da sauransu. Idan ba ka da shi kuma, sai a ɗebo zunubansu a baka. Domin a lahira ba a cewa an ɗaga maka ƙafa. To waɗannan mutane guda biyu da wannan al'amari ya faru, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli wanda yake neman haƙƙinsa a ɗebi zunubansa a zuba ma wancan, sai ya ce masa, ka kalli sama. Sai ya ɗaga kai ya kalli sama, sai ya ga wasu gidaje na zinari da azurfa, an musu wani irin tagulla, an musu wani irin fitilu na tagulla masu ban sha'awa. Sai ya ce, ya Rabb, wannan kuma fa nawaye? Sai Allah ya ce, ka dai duba ka gani. Ya sake dubawa ya gani, ya ce, kai, ya Allah, wannan gidaje haka na siddiƙai ne ko na shuhada? Nawa wa za a ba ma wannan? Sai Allah ya ce, ga wanda ya biya kuɗinsu. Sai ya ce, ya Rabb, wa zai iya biyan kuɗin waɗannan? Wa zai iya sayan waɗannan abubuwa? Sai ya ce, kai ma za ka iya mallakar shi. Sai ya ce, ya Ubangiji, ni kuma? Sai ya ce, ƙwarai. Ya ce, ka yafe wa ɗan uwanka haƙƙin da yake binka, ni kuma in baka waɗannan abubuwan da ka hanga, maka afuwa. Sai ya ce, ya Rabb, wallahi na yafe. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, kama hannun ɗan uwanka ku shiga wannan gidaje na aljanna. Domin me? Domin nima yanda ka yi masa afuwa, to haka nima na yi maka afuwa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Ku ji tsoron Allah, ku riƙa yi wa juna, ku riƙa yi wa tsukayin sulhu wa juna, ku riƙa yafe wa juna, ku riƙa ɗaga wa juna ƙafa. Idan mutum ya ci bashinka, kar ka rubuta, kana kallo, kana tunawa, hankalinka na tashi, alhali ba zai iya biyan ka ba ne. Allah ya ce, in irin wannan ya faru, ka yafe wa mutum, in har ɗaga masa ƙafan ma ba zai yi amfani ba. Idan mutum ya ci bashinka ba yi da halin biya, Allah ya ce, fanaziratun ila maisara, ka ɗaga masa ƙafa zuwa wani lokaci. Kai a gaba yake, wa an tasaddaqu khairun lakum, da za ka yafe masa kai kamar ka sai ya zama sadaka, yafi muku alkhairi, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka dai Allah maɗaukakin sarki a nan ya ce, fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum, ku ji tsoron Allah, ku yi sulhu tsakaninku, kuma ku bi Allah da manzo, in kuntum mu'minin, in ku mu'minai ne nagari. Mu'minai nagari, Allah ya gaya musu, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Mu'minai nagari, Allah ya gaya musu cewa, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wanda ya bi manzo haƙiƙa ya bi Allah, domin ya bi abin da manzon ya gaya masa, kuma manzon ya gaya masa abin da Allah ne ya gaya masa. Domin Allah ya gaya mana, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Haka kuma ya ce, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Saboda haka sabawa manzon Allah babban laifi ne, kuma yakan kai ga sabawa Allah. Don haka idan aka ce maka annabi ya ce abu, ko ya aikata abu, ko ka ga wani yana aikatawa, to ba abunka masa izgili ba ne, ba abunka masa zumɗe ba ne da gulma. Hakan yana wuce shi, yana tsallakawa har zuwa ga wanda ya bada oda, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka waɗannan abu biyu ka yi ƙoƙari ka riƙe su ruƙo na gaskiya, kuma ka ajiye kowane abu a matsayinsa. Matsayin Allah na Allah ne, matsayin manzo na manzo ne. Ba ka ɗaukan haƙƙin Allah ka ba wa manzo, ko ka dau haƙƙin manzo ka ba wa Allah a kowanne da aikin sa kowanne da haƙƙin sa kowanne da nauyin sa da raka karkata kuɗa su kace ai Allah da annabi ba ka rabuwa ma'ana yanda zaka yi wa Allah haka zaka wa annabi inda zaka roki Allah haka zaka roki annabi a kowanne da matsayin sa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai a gaba Allah ya ce ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal mu'minun innama adatu hasun ana yana nuna in dai kana so ka ga zallan mu'minai kadai ba wani a cikin su to daga cikin siffofin su sune allazina idza zukirallahu wajilat qulubu sune waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna karaya zukatansu suna firgice zukatansu suna raurawa wannan irin firgici da raurawa bai yi karo da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake kuma allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah waɗanda suka yi imani da Allah sune waɗanda zukatansu kuma suke samun nutsuwa da ambaton Allah anan yace wajilat qulubuhum a can yace tatma'innu qulubuhum wannan shine abin da ake kira khaufan wa tama'a masu yi wa Allah bauta suna tsoron azabarsa suna kuma kwaɗayin rahmat al-khawfu war-raja' to anan da yace innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai nagari sune waɗanda in an ambaci Allah zuciyarsu suna karaya suna tsoro ma'ana suna tsoron su yi aikin da ba Allah bane yace ayi kuma Allah ya gansu suna yin wannan aikin su mutu suna wannan aikin ya za su yi a gaban Allah suna tsoron dan sun buya su ce bari mu yi wani abu ai yanzu mun buya a'a su da sun buya abin da suke tunawa Allah na nan kamar yanda wani yake cewa idza salauta fala taqul inni salaut walakin qul alayya raqibu wai idan ka buya karkace ka buya domin me domin shi Allah bai ma san buyan ba duk abin da kake ganin sa buya abun Allah sarari ne fili ne ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah karka taba jin ka buya wai ba mai ganin ka sai Allah ba mai ganin ka kana ga yanda bayi ka buya musu kamar Allah ma ka buya masa ha to su mu'minai idan sun buya suna tsoro kada Allah ya kama su a wannan buyan suna saba mata kuma musamman wannan zamanin namu shine zamanin da in ka buya ya kamata ka fi tsoron Allah domin ma'asil khalawat sune akbaru ma yuhlikul mu'minuna salihun yace iba yace sabo zunubul khalawat zunubul khalawat to aktharu ma yubiqu as-salihun shine mafi yawan abin da yake hallaka mutanen kirki zunubin boye yanda mutum zai buye yanzu a zamanin da muke da wayarsa ba irin barnar da ba zai yi da ita ba ba irin hallaka shi da ba za ta yi ba in ya biye mata to amma akwai kuma ibadatul khalawat ibada a ɓoye ita kuma ta fi kowace wanke manya-manyan zunubai saboda haka in ka yi wa Allah zunubi a ɓoye to samu lokaci cikin dare mutane na bacci sai kuma ka tashi ka yi ta ibada da neman gafara ka gani Allah zai wanke ka daga wancan zunuban daga cikin sifofin mu'minai kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kadan ne baccin su na dare asuba na kusa kuma za su kama istighfari wanda mu yanzu daren gaba ɗayan sa a sharhuliya yake karewa da bacci da asuban ma ba wani abu da zamu tsina na haka zamu zauna amma da mun ji siffofin mu'minai da irin tanadin da Allah ya musu na aljanna sai kuma ka ji muna cewa Allah ka sa mu a aljanna hanya da haka zamu samu aljanna aljanna hanyar ta akwai wahala aljanna hanyoyin ta akwai hidima masu yawa sai an dage sai an ba da himma Allah ka ba mu ikon dagewa saboda haka Allah madaukakin sarki a wani wajen yana sifanta mu'minai da cewa wajilat qulubuhum zukatansu suna furgici kar Allah ya gansu suna saba masa wani wajen yana sifanta su da tatma'innu qulubuhum zukatansu cikin ni'ima suke da nutsuwa saboda me saboda su sun san cewa duk wanda ya kama Allah ya tsira duk wanda ya rike Allah ya jefa ya tafi koda a duniyance ana masa ganin ba gida ce koda a duniyance ana ganin sa bai waye ba koda a duniyance ana ganin sa shine wahalalle wallahi shine mutsatsi shine mai nasara shine mai kwanciyar hankali a wajen Allah shi yasa duk mutumin da ya rike Allah in dai game da ci gaban duniya ne baya bata lokacinsa baya kuma dada shi da ƙasa domin ya san ne ya san abun duniya mai karewa ne amma abun da ke gun Allah baya karewa ma indakum yanfad wa ma indallahi ba abun da ke gun ku zai kare amma abun da ke wurin Allah fa huwa baqin ilal abad yana nan har abada shi sa malamai suka ce abun duniya siffanta shi da karewa kadai ya isa ya sa karka ba ta kanka karka ba ta kanka lokaci a kanka abun lahira siffanta shi da dawwama kadai ya fi komai dadi a ce ga ka cikin jin dadi kuma a ce maka khalidina fiha abadan haka zaka dawwama a ciki har abada malamai suka ce wannan ya fi daɗin ma daɗi Allah ka yi mu ɗan aljanna kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje a wata aya guda ɗaya ya haɗa sifan mu'minai da tsoron da nutsuwar duka yace Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum kaga wannan shine tsoro تَشَاءُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَيَمْسُوَا كُمِتِ ثُمَّ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ daga nan kuma kaga zukatansu sun nutsu sun samu jin dadi to sifofin mu'minai haka suke guda biyu game da al'amarin lahira game da al'amarin kamun Allah a tsorata suke game da al'amarin aljanna da ni'imar Allah da fatan su same ta kuma a nutsa suke kuma shi ake so su haɗu a cikin zuciyar mumini a kowane lokaci al-khawfu war-raja ka zamanto kana cikin tsoro in kai ibada kar ba a karɓa ba kar ka ɓata lokaci in kai zunubi kar Allah ya kama ka kar ka halaka haka kuma a lokaci ɗaya kana raja kana fatan a karɓi aikinka na gari ka samu tsira Allah ka samu dace saboda haka Allah madaukakin sarki ya sifanta mana siffan mu'minai a irin wannan matsayi ya kuma ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani ƙara musu imani yake yi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su mu'minan nan sun dogara ga Allah sun yadda ba mai musu sai Allah ba mai ba su sai Allah ba mai daga darajar su sai Allah sai kuma ya ƙara da sifar su da cewa
alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
daga cikin sifofin mu'minai akwai tsayi da sallah ba sa wasa da sallah sannan arziki da Allah ya basu ba ta rowa suna ba da shi suna rabar da shi waɗanda waɗannan gaɓoɓi guda biyu gaɓoɓi ne masu faɗi masu tsayi wajen bayaninsu da Allah ya buɗe suratul baqara yace alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin masu tsoron Allah su aye yace allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun yace ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan sune suke kan shiriya wa ulaika humul muflihun sune masu rabo anan kuma yace me ulaika humul mu'minuna haqqan na'am Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi siffar muminai akwai tsayi da sallah akwai kuma kiyar da dukiya anan ya taƙaita da waɗannan sifofi guda biyu saboda wahalarsu ba mai dagewa ya yi sallah sai mumin wallahi in babu ƙarfin imani ba za ka kiyaye salloli guda biyar ba da an ga kana yawan salloli biyar dinnan to a ja maka layi ka dan ka jefa ka ce mutum nawa ne za a kira sallah yana ji yana gani yana zaune yana sharholiyarsa mutum nawa ne za a yi sallah ba zai yi ta yadda ya kamata ba mutum nawa ne saboda liman na yin sallah mai kyau baya tambinsa sallah shi yana san limamin da yanzu zai matsa a gurguje a yi a tashi to babu inda Allah ya ce a yi sallah sai dai a tsaida sallah domin yin sallah yana nuna ka yi ta yadda ka ga dama ai na yi dai na sauke nauyi to wasu haka suke sallah ba dai an kira na yi ba shikenan shi yasa za ka ga a kira sallah ba mai himmar ya zo a nitse ya yi alula da wuri ya zo a nitse ya zauna a masallaci da wuri ya yi nafila yana azkar annabi yake duk wanda ya yi wannan ana rubuta masa ladan mai sallah tun ma ba a zo an yi sallar ba amma dukkan mu sai mu ɗauki abin kamar tatsuniya ba mu da son yin wannan abin da zai sa mu zama cikakkun masu tsayi da sallah kuɗi kuwa sansu ya hana mu yi alheri to ka sani ba ka zama mumini wallahi sai kana ciyarwa da kuɗinka sai kana ba da arzikin da Allah ya baka ka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyauta duk wanda ake mai tarihin manzon Allah ba a faɗi sifofi guda biyu ba to ba a cika siffar manzon Allah ba a cika siffar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan tsoron Allah da biyayya wa Allah to waɗannan sifofi biyu suna cikin na gaba gaba jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yaki da za a tafi face shi ne a gaba kyautar manzon Allah ba wani abu da zai zo wajen manzon Allah kaga kana so ka nemi ya baka bai baka ba kai baka nema ba ma zai baka shi yasa kyauta sai manzon Allah haƙuri sai manzon Allah biyayya sai manzon Allah Allah ka ba mu ikon koyi da manzon Allah Allah yake waɗanda suka kiyaye waɗannan abubuwa su ne muminai na gaske don haka in kana ƙaryar imani Allah ya maka arziki ka zama tantirin marwaci a anguwarku duk wani zuwan ka sallah duk wani nuna kai na gari ne an ja maka layi anan ko kuma ka zama baka sallah amma da an zo maganar addini kai ne ahlus sunna kai ne kaza ka tsani wancan dan bid'a baka san masa sallama baka san kaza ba da wannan ake gane muminan ƙwarai ba Allah ka sa mu zama nagari lahum darajatun inda rabbihim muminai suna da darajoji a wajen Allah mana imanin ma daraja daraja ne na wani yafi wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a aljanna wani yana hango gidan wani tsakanin gidansa da gidan wani ya kai tsakanin sama da ƙasa cikin luƙuluƙuwar murjan kuma baya jin cewa yafi wani haka shi ma na ƙasa bai jin cewa an fi shi kowa da matsayinsa a aljanna wa maghfira kuma za su samu gafarar ubangiji wa rizqun karim Allah zai ba su arziki mai daraja Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ka yassare mana za mu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladanka wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشا الله كأمشي إبادنا وأن أزمي دمكي الله كدور من في ميزان حسناتنا الله منا رؤونك كسا أزم مكدي تالي تكين يموى لكشوا كسا إبادنا دمكي ندري زمن تو كربكو كرس زمن تو وحلا وان دباب لا دا أتكي الله منا رؤونك كيافي من زنبامو كربي إبادنا كغافر تاو ومتمو idan ta mu ta zo ka sa mu cika da imani haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin